Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalo da kuma Niya muryar Arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara. Muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen na safiyar yau, Alhamis 7 ga watan Afrilu shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To jama'a, haka yake, assalamu alaikum. Wata kungiyar matsin lamba da ake wa lakabi da Let My Vote Count a turance, da ke rajin tabbatar da ƙuri'un jama'a sun yi tasiri a zabe, sun yi gangami a Ghana. Damar da gwamnatin haɗin gwiwar Libya ke da ita ta yi rauni a jiya Laraba, ganin yadda gwamnatin adawa ta Tripoli ta yi amai ta lashe akan alkawarinsu na mulkin haɗaka. Tarayyar Turai kuma a jiya Laraba ta ce ba 'yan gudun hijirar da za su samu damar dawowar ganin dama ba tare da samun damar neman takardun samun mafaka ba.
To kana labaran kenan. Bayan labaran duniyan, za mu leƙa majalisar tarayyar Najeriya, inda magoya bayan shugaban majalisar dattijai suka ƙi ƙasa-ƙasa, suka ce ba su da niyyar tsige shi bisa dalilan cewa
saboda kawai party ba ta so sa ba. Kuma party nan da ake ta magana, party nan akwai ta ne, akwai shugabanci a party nan ne, a Eagle Square da ni aka zabi duka waɗanda suke party nan, nomination aka yi.
Muna kuma da rahoto kan matsalar karancin man fetur a Najeriya, sai kuma shirin domin iyali da ke nazari kan batun 'yan matan Chibok da yau ya rage mako guda tir su cika shekaru 2 a hannun kungiyar Boko Haram. Kafin nan, ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Wata kungiyar matsin lamba da ake wa lakabi da Let My Vote Count a turance, da ke rajin tabbatar da ƙuri'un jama'a sun yi tasiri a zabe, sun buƙaci hukumar zaben ƙasar Ghana da ta kakkaɓe kundin rijistar sunayen masu zaben don amfani da shi a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu mai zuwa a watan Nuwamba na bana. Wannan kiran ya fito ne bayan kungiyar ta yi gangami tare da wasu ƙungiyoyin fararen hula da na 'yan adawa a yankin 'yan ƙabilar Ashanti da ke birnin Kumasi a jihar a ƙasar a jiya Laraba. Shugabannin kungiyar kamar irinsu David Asante ya ce sun shirya yin zanga-zanga a fadin kasar don matsawa hukumar zaben ta tattaro sahihin kundin sunayen masu zaben. Ya ce abin takaici ne ga yadda hukumar zaben ba ta yi amfani da rahoton kwamitin da ta kafa ba na jin koken jama'a game da rashin sahihancin kundin sunayen masu zabe a kasar da aka yi amfani da shi a zabukan da ya gabata. Asante ya ce ba kuma wata maganar zama teburin wata yarjejeniyar janya wannan batu da su faru, tare da cewa makasudin gangamin da za su gabatar a duk fadin kasar shi ne don tabbatar da cewa hukumar zaben ta yi amfani da wannan dama da kuma yin amfani da abin da aka fitar din a matsayin yin tasiri a zabukan masu zuwa.
Dama da gwamnatin haɗin gwiwar Libya ke da ita ta zama mai rauni a jiya Laraba, ganin yadda gwamnatin adawa mai matsuguni a Tripoli ta yi amai ta lashe na alƙawalin saduda daga mulki. Gwamnatin neman haɗin kan ƙasar ta ba jami'an tsaro damar ci gaba da aikinsu na tsare gwamnatin ƙasar, sannan kuma ta ce za a ɗora duk wani laifin rashin biyayya ga tsarin da zai kawo tsaron da aka yi a kan sabuwar gwamnatin haɗakar. Sanarwar kuma ta bayyana cewa wannan mataki da aka ɗauka abu ne da ya shafi ƙasar, wanda ba a buƙatar wani ya sa baki daga ƙetare. Gwamnatin ta Tripoli dai ta ce suna nan sun mai da hankali don ci gaban zaman lafiya da nufin kaucewa zubar da jini. Ya zuwa yanzu dai Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta ce komai ba akan wannan lamari, duk da kuwa cewa ita ce ta tsara wannan tsarin na kawo gwamnatin haɗakar ta Libya don kawo ƙarshen tashin hankalin da aka sha ana fama da shi a tsakanin ɗorewar gwamnatocin biyu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A yayin da Turkiya ke shirin karbar tawagar ƴan gudun hijira rukuni na biyu, tarayyar Turai a jiya Laraba ta ce ba ƴan gudun hijirar da za su samu damar dawowa na ganin dama ba tare da samun damar neman takardun samun mafaka ba. Wannan sanarwa ta biyo bayan zanga-zangar wasu ƴan rajin kare haƙƙin bil'adama ne da ke adawa da tsarin, wanda suka zargi Turan da danna haƙƙin ƴan gudun hijirar na neman mafaka tun kafin a ce an fara kwashe su daga Lesbos da Chios zuwa ƙasar Turkiya. Kakakin ofishin tallafin neman mafaka a tarayyar Turai, Jean-Pierre Chambéry, ya faɗa wa muryar Amurka cewa ba wata dama ta sake dawowa ta kai tsaye ga ƴan gudun hijirar, amma za a ba wa kowannensu dama in har suna neman mafaka a hukumance. Chambéry dai ya ce yana cikin jami'an Turai guda 70 da suka isa tsibirin a jiya Laraba don lura da ayyukan neman mafakar gudun hijirar da za a yi ko kuma ake nema a yi shi a cikin tsari. Hakan ya biyo bayan zanga-zanga adawa da kwashe bakin da aka yi biyo bayan yarjejeniyar watan Maris tsakanin kasar Turkiya da tarayyar Turai don magance matsalar kwararar ƴan gudun hijira.
Siyasar kasuwanci ta ja hankali a wannan mako biyo bayan sanarwar da kamfanin kera motoci na Ford ya bada cewa zai bude karamar cibiyar kera motocinsa a birnin San Luis Potosi da ke kasar Mexico, wanda zai dauki ma'aikata akalla 28,000 nan da zuwa shekara ta 2020. Dan takarar shugabancin Amurka na sahun gaba a jam'iyyar Republican Donald Trump ya yi Allah wadai da wannan magana ta kamfanin, inda ya ce wannan abun kunya ne kasancewar kamfanin zai kwashe damar samun aikin Amurkawa ya kai wata ƙasa ta daban. Wannan dai ba sabon al'amari ba ne ga Trump, da dama ya faɗa tun a farkon bayyana maganarsa ta tsayawa takara a watan Yunin bara, lokacin da ya ce zai janye magana cewa kamfanin Ford ba zai biya ko kwabo ba wajen shigo da kayan zuwa Amurka. Damar da suka samu daga yarjejeniyar kasuwancin Amurkan ta Arewa, Trump ya ce duk wata mota ko na'urar da aka kera kamfanin da ke waje, to tabbas sai sun biya akalla harajin kaso 35% daga cikin 100 don shigowa da kayan zuwa nan cikin Amurka. Dan takarar Democrat Bernie Sanders ya sha kushe wa abokiyar hamayyarsa Hillary Clinton game da wannan doka ta rashin biyan harajin shigo da kaya, duk da yake dai ita ta nuna kin abin daga baya, wanda a da ta amince lokacin tana sakatariyar harkokin wajen Amurka.
Wasu manya a fadar shugaban Amurka White House sun bayyana cewa gwamnatin Barack Obama za ta karkata akalar kuɗin da suka kai kusan dala Amurka miliyan 600 da yawanci aka yi ajiye su domin yaƙi da cutar Ebola. To amma za a yi amfani da su a shigar da su wajen yaƙi da yaduwar cutar nan ta Zika, da su za a yi amfani duk da yake dai an kai ga cewa kuɗaɗen ba za su isa ba. Za a kuma fara amfani da kuɗin ne kafin lokacin da Majalisar Amurka za ta ɗauki lokacin da za ta yanke hukunci game da kasafin da aka shigar mata, kamar yadda shugaban ofishin tsari da kasafin kuɗi Sean Donovan ya bayyana. Fadar shugaban ƙasar ta Amurka dai ta miƙa buƙatar dala Amurka biliyan 1 da miliyan 900 ga majalisar a watan Fabrairun bana. Fadar White House dai ta gargaɗi cewa matuƙar ba a saki waɗannan kuɗin aiki ba, to kuwa Amurka na iya fuskantar barazanar shawo kan maganar wannan cuta ta Zika, wanda kuma ya haɗa da yiwuwar ɓata lokaci game da magance yaduwar sauro, gwaji da kuma rigakafi. Sakatariyar ma'aikatar lafiya ta da ayyukan al'umma Sylvia Boyle ta ce a yanzu haka dai akwai rahotanni da suka shafi cutar ta Zika guda 672 a nan Amurka, wanda ya hada da wasu mata masu juna biyu guda 64, sai kuma rahoton da aka tabbatar game da cutar a Hawaii.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Toma da labarin mu bude taskar hotunan namu a birnin tarayya Abujan, Najeriya, inda magoya bayan shugaban majalisar dattijan kasar Bukola Saraki suka ce ba ta sabuwa batun tsige shi. Wakilinmu Maduna Dauda na da cigaban rahoton.
Bukola Saraki dai na fuskantar tuhuma a kotun kula da da'ar ma'aikata don rashin bayyana gaskiyar yawan kaddarorinsa yayin tsayawa takarar kujeran gwamnan jihar Kwara shekaru 13 da suka wuce. Sanata Ibrahim Gobir daga jihar Sokoto na cikin waɗanda suka raka Saraki kotun a zamanta na biyu.
Ina ganin wannan duk ba wani abu ne ba illa kokarin ake kawai a jawo masa matsala wadda ba ya da ita. Don in mutu ya dubi yadda abubuwan ke tafiya, abubuwan wani lokaci sai baka dariya. ya za a ce abin da mutum ya yi tun shekara ta 2003 su ne yanzu ake kawo a ce wai wani kamfani ya sai gida kaza, ya yi kaza, ya ci bashin kaza, ya ci bashin kaza. So cin bashi ma yanzu ya zama haram a Najeriya. Cin bashi, kamfaninka ya ci bashi ya sai abubuwa, shi ma haram na a Najeriya. Sannan shi ɗaya na a cikin wanga matsala ko ko dai don ya zama sanar president ba da san mutane ba. Abin da ma abin ke ba mu mamaki shi ne a ce party na APC shina kallo, dangalgal suna kallo. Number 3 nasu, mutum na uku nasu wanda asana president musulmi wanda ba a taba samu ba, kin san an cuta masa, kuma wallahi Allah bi iznillahi Allah zai taimaka masa.
Batun tsige saraki daga mukamin sa dai abu ne mai kaman wuya, domin sai an samu amincewar 2-3 na ƴan majalisar dattawan kafin a samu nasarar yin haka. Senata Isa Hamman Misau ya ce ba su da wannan haɗin kan.
A cikin gida baka tare da ni, ka fito waje kuma ka nuna cewa kana tare da ni, wannan ai ba haɗin kai bane. Saboda haka yau ba zai zo ya zama shugaban zugaban majalisa saboda kawai party ba ta so sa ba, ya zama kuma partin nan da ake ta magana, partin nan akwai ta ne, akwai shugabanci a partin nan ne, a Eagle Square da ni aka zabi duka waɗanda suke partin nan. Nomination akai, wane a ce masa wannan gwamna ka kawo kaza, wannan gwamna ka kawo kaza, a gabana akai waɗannan abubuwan. Kuma partin nan da suke magana cewa Bukola Saraki ya zama shugaban majalisa ba tare da yawun bakin su ba, ina me yasa ba sa magana akan Falake? Ai Falake sun ce masa ya deputy gwamna na Kogi, na Kogi yaki yace shi ba zai yi ba, ya kai ya fito a channel television yayi kace-kace da chairman din party na channel din nan. Me akai har yau babu party bakin da suka yi, saboda shi yana da Ubangida, shi kuma wannan saraki Ubangidansa Allah ne kawai, shi sa aka zo aka sashi a gaba. Saboda kai wannan babu wani abu, menene siyasa? In dai siyasa zaka bi mutum kamar sa duk abin da yayi wani, saboda haka siyasa ta zama abun banza.
Senatoci 12 ne kacal suka raka saraki zuwa kotu a wannan karan, wanda hakan ka iya zama koma baya ko wani abu da bai bayyana ba tukunna. In an duba a baya, kusan senatoci 50 zuwa 60 ke irin wannan rakiyar. A halin yanzu dai an dage sauraron karar zuwa ranar 18 ga watan nan na Afrilu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka yake, sai kuma matsalar karancin man fetur da ake fama da ita a duk faɗin Najeriya. Wakilin mu Ibrahim Abdulaziz ya ziyarci wata kasuwa inda ya zanta da masu ƙananan masana'antu.
Haruna, kuma ni tela ne, yana sayar kuma kayan ɗinki. Rashin wuta kan gaskiya akwai shi, wanda muna kai iya sati 2 ma ba ma samu wuta, kuma yana kaiwa kaga muna zigza. To zigza nan dole sai mun sa mai a inji. To mai kuma yanzu haka sai in mun je a black market mayar da hannu agogo baya sosai, don ya taba harkokin sana'an mu. Wani lokaci ma za ka fito ba wuta, rashin mai kuma zai hana ka kai aiki.
Za a iya kawo wuta ma nan ba mu samu wuta ba. To kuma ko da an kawo mana wutan nan bare isar da mu yanayin aikin mu da muke yi da shi ba, dole ne sai wani lokaci mun tada inji din. To ka gan ba mun tada inji ba, ra mu samu asalin wutan da zai ba mu dama mu yi ayyukan mu da shi.
Na malika wani gidan mai da nan samu ana cece ku ce.
Ya kamata a ce fa gwamnati ta sa ido akan musamman independent marketers din, saboda su suke kawo wannan abin da gangan, saboda su kawai samu su cimma burin su na samun kudi.
It's beyond comprehension. Ai magana mai yanzu sai Allah kawai. Amma dai kai ai gwamnati kam ai proscribing Ipman.
Da mun ga layukan mai nan, kuna ga kana ga zaka samu mai a layin nan.
Ka shiga layi kwana 2 kwana 3 ba zaka samu mai ba.
To sai dai kuma yayin da wannan make faruwa, kun ga dillan laman Petra a Najeriya Ipman. Na fa musan ta zargin da ake musu na cewa su ne make jawo wannan matsala. Alhaji Abubakar Ebutu, da ke zama shugaban kungiyar dilalaman fetur mai kula da jiyon Adama da Taraba, ya yi bayanin cewa
duka babu kayan da ya kawo haka. Lokacin da akwai kayan, duk maganganun nan babu. Kuma yana so a fahimci cewar idan za mu ɗauki wani mataki mu yi wasu abubuwa irin yadda ake zargin mu nan, ba yadda hukuma na ƙasa za ta bar mu mu yi abin da muka ga dama a zauna ana kallon mu. Don akwai doka kuma akwai oda, ya kamata a fahimci wannan.
Rahoton Ibrahim Abdulaziz. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe 1:15 na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi, za ku ji hujjar masu rajin kare haƙƙin bil'adama na adawa da aiwatar da hukuncin kisa kan waɗanda aka samu da laifukan tada dauna tsaye. Sai kuma batun ƙirƙiro da hukumar kula da jihohin Arewa maso gabashin Najeriya da har-haren ƙungiyar Boko Haram ya shafa. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka tonka huiba. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau ya rage mako guda daidai ƴan matan sakandaren Chibok su cika shekaru biyu tir a hannun ƴan ƙungiyar Boko Haram ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Makon jiya mun yi hira da wakiliyar mata da kuma shugaban ƙungiyar iyayen nan 219 da har yanzu basu ga ƴaƴansu ba, lokacin suna kan hanyar su zuwa yawun da babban birnin ƙasar Kamaru domin tantance ko ɗaya daga cikin ƴan matan da aka ɗaura wa nakiya da nufin shirin kai harin ƙunan baƙin wake waɗanda aka kama na ɗaya daga cikin ƴaƴansu da aka sace a makarantar sakandaren Chibok. To sai dai baya ta haihu, domin kuwa bayan da suka isa Lagos sai shawara ta sake, kamar yadda za ku ji a bayanin da shugaban ƙungiyar Malam Yakubu Nkeki ya yi mani.
Akwai ƙungiya na Murtala Muhammad wanda General Murtala Muhammad ita ma tana wannan bincike har tana iya zuwa gunmu a kasashen Chibok. Mutu na tare, to ita ne ta kirawo mu, muka zo aka turo hotuna nan ta hannunta. Condition nata shine muka gano hotuna nan kala 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 dai aka ɗauko ta kowane ɓangare na wannan ɗan mata nan aka nuna mana. To da muka gani haka ɗin muka gano cewa wayannan ƙyaƙya gaskiya ba daga wurin mu suke ba ne. Kuma wanda take ita ƴar Chibok ɗin mata kasa ma shekaru ƴan matan da muna da su, domin ita tana yarinya ne ba ta kai ma ko 14 ba ma a gani na.
To dama aka ce an yi shirin cewan za ku tafi yawun da can ƙasar Kamaru, wato tafiya ba ta yiwu ba, ya ka ci ku Lagos kenan.
Eh, din tafiyan an ce za a dawo da su Najeriya, kuma ɗaya ana mata treatment za a dawo da su Najeriya. In an dawo da su Najeriya a Abuja za mu iya mu je mu gansu a can in Allah ya yarda. To shi ne dalilin kenan.
To sai ka ce murna iyaye ta koma ciki kenan da jin wannan labari.
A sosai da shike muna zato ko za a samu ɗaya daga cikin ƴanmu, ko da an samu su a cikin wani iri hali ma muna zato mu gani cewa ko dai namu ɗin ne. Amma yanzu haka da bai zama namu ba, ko dai mu dai bai kawo mana cewa dama murnanmu ba wai wani abu ba ne. Amma mu tabbatar ƴan matan nan har yanzu suna da rai, to shi ne inda murnanmu ya koma ciki kenan. Din da mun samu cewa namu ne, mun tabbatar ƴan matan nan suna da rai a wani gefe kenan, ko da ba duka ba. Amma yanzu din sanin sai Allah, suna nan da rai ba su nan da rai sai Allah. Ko da suke dai a zuciyarmu wa'ansunmu kamar ni, wani abu bai nuna min a zuciyana kamar ƴan matan nan sun halaku ba, kamar suna nan har yanzu da rai. Kuma haka ne bejena ina yin addu'a cewa in suna nan da rai, watan wata rana Allah ya fito mana da su.
Amin. To yanzu dai ya rike sauran mako guda ɗaya daidai ƴaƴanku nan su cika shekaru biyu a hannun ƴan ƙungiyar Boko Haram. Akwai ƙungiyoyi daban-daban da na sani suke shirye-shiryen yin gangamin tada tsumin jama'a da cewan ba bance da waɗannan ƴan mata ba. Ku kuna da wani shiri na musamman na wani abin da za ku yi a cika shekaru biyu da sace ƴan matan nan naku?
To sai ma Hajiya, yanzu ma mutane na a gida sun damu akan ban iso gida da wuri ba. Mun riga mun yi mutum mu iyayen muka ɗan zartar cewa ranar 14 nan dukkanmu maman da babanin ƴan matan nan da duka dangi wanda suka yarda sun goyi mana baya, za su goyi mana baya. Hatta ma mu za mu gayyaci shugabanni na addinai guda biyu na Kirista da na Musulmi, duka in suna so su goyi mana baya mu zo wannan makaranta, cikin wannan makarantar da aka bibi ƴaƴan nan za mu je mu yi addu'a ta musamman ma Ubangiji, kuma mu yi kuka. Bayan haka kuma mun shirya in Allah ya yarda duk wanda hannun shi na cikin tafiyar da ƴaƴan nan ba ma koko karam ba, in akwai wanda hannun su na ciki, za mu yi addu'a ta musamman mu tsine musu akan su ma fa ƴaƴa ne ba su fita a duniya a cikin girman su ba, sun zama ƴaƴa tukuna kuma suna da ƴaƴa. Za mu yi addu'a musamman akan wannan batun ranar 14 din, za mu fita da gaskiya. Amma kuma ita mu ba wai za mu zagi waɗansu ko kuwa mu yi kwane-kwane taya da sauransu ba, ita ne na zaman talaka a Najeriya da aka ɗibi ƴaƴanmu. Kuma in ba dai ku da kuna ba da kan gani cewa ƴaƴan nan an nemi su kullum kuna magana ba, kaga cikin manyanmu na ƴaƴanmu cikin manya-manya ɗin ba su ba mu haɗin kai, sun kirawo mu, sun gari, sun ba mu abin tausayi kamar ku yi haƙuri, suka haɗa kai da mu tun da shekara biyu nan ya yi kusa ya gabato nan, ba su taru suka yi haka ba. Saboda haka mu za mu fita gaskiya Hajiya a 14 nan za mu fita.
Na rada ɗaya za ku yi ko kuma kuna da wani shirin da zai wuce kwana guda?
Mu muna bukata ranar 14 din ne za mu fara da safe har zuwa yamma a makarantar, amma ba wani rana daban ba, ranar 14 da aka bibi ƴaƴan nan. Muna bukata jami'an tsaro na sojoji su sani cewa za mu fita mu shiga makarantar nan da wai rigima ba. Duk makarantar sojoji ne suna gadin gate na makarantar, ko da ba komai a ciki an fafasa gaba ɗaya, aka kwakwace ginin aka watar a waje, amma kuma su ne suna gadi ba su bari a shiga haka. To mu iyaye ranan za mu shiga, dama muna so su sani za mu shiga mu iyaye ɗin. Ko da mun yi maganganu dai da manya a sama cewa za mu shiga, a faɗa musu su bar mana hanya. To shi ne muna bukata dai su ma su ji su sani cewa ranan za mu fita mu iyaye.
Kana nufin an rusa gine-ginen da ke makarantar baki ɗaya?
Ai Hajiya, dukka classroom da aka kwakwane kai ɗin da ɗakunan kwanciyar 'yan matan nan da kuma laboratory gini dai a cikin makarantar nan, an shiga da bulldozer aka nike gaba ɗaya, aka kwace aka watar a waje. In ba ɗakuna na malamai staff quarters da gidan principal wanda aka kone kai ɗin da rabin dining hall inda suke ci abinci ba, gini dai a makarantar nan Hajiya an rushar gaba ɗaya, aka kwakwace karirin bulak ɗin aka zo aka watar a waje. Sai dai yana cikin katanga ne kawai wurin.
Yawa to
da muka shiga satiti da ya wuce har na yi kuka nake, to yanzu in an zo ana bukata a gani inda aka sato 'yan matan nan, kayaya za a sani an yi makaranta a nan? Gaba ɗaya Hajiya aka ce dama za a gina wai a lokaci a cikin wata shida zuwa shekara ɗaya za a gina. Da aka yi haka ɗin motoci ne tsalla na sojoji ne da dumdoza na rushe-rushe ɗin da duk kwane na sojoji ne suka yi wannan aikin kaskas gaba ɗaya, suka rusa suka fitar waje. Har yanzu kuma ba a yi condition ba ma Hajiya, bare ma a ce za a yi.
Yawato gwamnatin jihar Borno ce ta ba da umarnin rusa gine-ginen ko kuma gwamnatin tarayya ce?
A yadda muka ji mun ji cewa gwamnatin tarayya ne ta yi, tun da dai a hannun sojoji ne motocin sojoji ne suka rusa. Ai Borno ba ta da gudun yusa ya sa sojoji ya rusa wannan makaranta, gwamnatin tarayya ne.
Ka ce yanzu watanni nawa da rusa waɗannan gine-gine?
Da rusa wannan gine-gine Hajiya yanzu haka ya kai kusan wata goma yanzu daidai kenan da aka rusa.
A gwamnatin shugaba Buhari ne aka rusa ko kuma tun zamanin gwamnatin Jonathan?
Aka fara wannan rushe-rushe ɗin a lokacin gwamnatin, an fara a lokacin gwamnatin Jonathan ne aka fara. Har ma an ce an riga an yi budgetin kuɗi wai ko da ma ya soka za a gama gina wannan makaranta. A lokacin Jonathan ne aka fara rusa wannan, aka rusar ma gaba ɗaya ɗin a lokacin. I hope the days come easy and the moments pass slow and each road leads you where you wanna go, and if you're faced with a choice and you have to choose, I hope you choose the one that means the most to you, and if one door opens to another door closed, I hope you keep on walking till you find the window. If it's cold outside, show the world the warmth of your smile, but more than anything,
To Allah ya muku jagora ya kuma share muku hawaye. To sai dai ba iyayen ƴan matan da aka sace kadai suke cikin halin niyya su ba. Rahotanni na nuni da cewa al'ummar cibabbaki daya ta koma zamanin jahiliya. Domin kuwa tunda aka kai hare-haren nan shekaru biyu da suka shige yanzu babu ko yaro guda da ke zuwa makaranta a karamar hukumar baki daya. Sai dai waɗanda suke da hali suka kai ƴaƴansu makaranta a wani gari. Ko kuma yaran da Allah ya taimaka suka samu masu hali baiwa suka ɗauke su suka kai su wasu makarantu a waɗansu garuruwa. Baki ɗaya dai shekaru biyu yanzu al'ummar cibabbak su san suna da gwamnati ba face jami'an tsaro da aka girke musu. Bisa ga bayanai mazauna wannan ƙauyen hatta kayan masarufi idan suna buƙata sai sun yi tafiyayya zuwa wata al'umma. To da fatar duk waɗanda ke alhakin kyautata rayuwar wannan al'umma a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za su ɗauki dukkan matakan da ya kamata na kyautata musu musamman ganin ba a ci gaba da tauye haƙƙin manyan gobe da aka riga aka bari baya ba na samun ilimi wanda ya kasance ɗaya daga cikin muhimman muradin ƙarni da ƙasashen duniya da suka hada da Najeriya suka ƙuduri aniyar aiwatarwa da ganin ɗorewar shi. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin da kuma begen ko kafin wannan rana Allah ya hada iyaye 219 nan da ƴaƴansu cikin alherin sa. Yanzu a madadin Malam Yakubu Nkeki shugaban kungiyar iyayen ƴan matan sakandaren Cibab da kuma Cibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarai.
To madalla kafin mu gargare ga takaitattun labarai.
Wata kungiyar matsin lamba da ake wa lakabi da Let My Vote Count a turance da ke rajin tabbatar da kuru'un jama'a sun yi tasiri a zabe. Sun buƙaci hukumar zaben ƙasar Ghana da ta kakkaba kundin rijistar sunayen masu zabe don amfani da shi a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun ƙasar mai zuwa a watan Nuwamba in Allah ya kai mu. Wannan kiran ya fito ne bayan kungiyar ta yi gangami tare da wasu kungiyoyin fararen hula da na 'yan adawa a yankin 'yan ƙabilar Asante da ke birnin Kumasi a jiya Laraba. Damar da gwamnatin haɗin gwiwar Libya ke da ita ta zama mai rauni a jiya Laraba ganin yadda gwamnatin adawa mai matsuguni a Tripoli ta yi amai ta lashe game da alƙawuran Saduda daga maganan mulki. Gwamnatin na neman haɗin kan ƙasar ne da ta baiwa damar cewa yanzu haka jami'an tsaro su sake zage dantse wajen tabbatar da tsaro a yankin ko kuma a ƙasar baki ɗaya. Sanarwar da ta bayyana cewa wannan mataki an ɗauka ne a ƙasar wanda ya shafi ko ina. A yayin da Turkiya ke shirin karɓar tawagar 'yan gudun hijira rukuni na biyu, tarayyar Turai a jiya Laraba ta ce ba 'yan gudun hijirar da za su samu damar dawowa ta ganin dama zuwa ƙasashen ba tare da neman takardun samun mafaka ba. Wannan sanarwar dai ta biyo bayan wata ƙungiya da ta yi rajin kare bil'adama take yunkurin cewa tana adawa da wannan shiri wanda ta nuna cewa Turai ta danna haƙƙin 'yan gudun hijirar na neman mafaka tun kafin ma a fara kwashe su daga tsibirin Lesbos da Chios. Kakakin tallafin neman mafaka a tarayyar Turai Jean-Pierre Shkembe ya bayyana cewa wannan abu ba zai samu dawowa da su ba har sai sun cika ka'idoji na neman mafaka. Siyasar kasuwanci ta ƙara jan hankali a wannan mako biyo bayan sanarwar da kamfanin motoci na Ford ya bada na cewa zai buɗe ƙaramar cibiyar ƙera motocinsa a birnin San Luis Potosi da ke ƙasar Mexico wanda ya bayyana zai ɗauki ma'aikata aƙalla 28,000 nan da zuwa ƙarshen wannan shekarar 2020. Ɗan takarar shugabancin Amurka na sahun gaba wato Donald Trump ya ƙalubalanci wannan abu na kamfanin da ya kira abun kunya.
To a gaishe ka masu saurare da muka kammala shirye-shiryen na wannan jiko sai kuma nan da sa'a 1 da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mu yi sallama bari mu ka gaiso fata alheri da taya murna ga wakiliyarmu Zainab Babaji domin auren ɗanta Ibrahim Hussein Gani da Khadija Ahmed da za a ɗaura rana Asabar a liman Katagun jihar Bauchi da ƙarfe 3 da rabi na rana. Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Usman Kabara da ya taya na gabatar da shirin sai kuma Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da ba da umarni da injiniyan mu Neo Jim Cook alheri ke muku fatan alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.